Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 27 ga watan Disamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalol sai kuma Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Al'ummar kasar Liberia sun kada ƙuri'ar zaben raba gardama a zaben sabon shugaban ƙasa. Ƙungiyoyi 40 na 'yan tawayen ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya ba. Ƙasar Masar ta kashe 'yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari a kan shingen sojoji a zirin Sinai.
To, bayan kun gama jin labaran, za ku yi shawarar da wata ƙungiya mai zaman kanta a Kaduna ta Global Peace Foundation ta bayar a kan tsaron jihar, inda wani babban ƙusa ko kuma babban jami'i na wannan ƙungiyar ya ce dole ne a hukunta masu tada rikici a cikin jihar don ya zama darasi ga saura.
Rashin gabatar da su gaban kuliya, ki sauraka duk sanda mutane suka fahimci ba hukunci, to kowa ko zai abin da ya ga dama.
To, bayan wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a garin Ananku da ke jihar Anambra, wanda ya sanadiyar mutuwar wani mutum guda mako daya da ya gabata kenan, an fara samun kwanciyar hankali, amma duk da haka kwamishinan 'yan sandan jihar Malam Garba Umar cewa ya yi.
Ana bincike a kan maganan bayan ba optics for now. A gane me ya faru, me ya jawo faɗaɗin, me ya jawo wannan, shi ne muke bincike a kan.
Muna kuma ɗauke da shirin demokuraɗiyya a yau, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, al'ummar ƙasar Liberia suka kada ƙuri'ar zaben raba gardama ta zaben sabon shugaban ƙasar da ke yammacin Afirka. Fitaccen tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne ke fafata a zaben domin maye gurbin shugabar ƙasa Ellen Johnson Sirleaf, wadda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu, wa'adin da kundin tsarin mulkin Liberia ba ta dama. Boakai da Weah su ne suka samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da aka yi ranar 10 ga watan Oktoba, inda Weah ya samu kashi wato 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Shi kuma Boakai ya zo na biyu da kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un, kasancewar baki ɗayansu babu wanda ya samu ƙuri'u masu rinjaye. Hakan ya sa aka gudanar da zaben raba gardama. Amma ƙalubalantar zaben da aka yi a kotu shi ne kawo tsaiko ga zaben da aka shirya yi tun farko ranar 7 ga watan Nuwamba. Abokiyar takarar Weah ita ce Joel Howard Taylor, wata 'yar majalisar dattijai ta Liberia kuma tsohon matar tsohon shugaban 'yan tawaye kuma shugaban ƙasa Charles Taylor, mutumin da ya rura wutar yaƙin basasa a shekarar 1989, wanda yanzu haka ke gidan yara a Birtaniya, bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 50 kan rawar da ya taka a kisan ƙare dangi a Saliyo.
Ƙungiyoyi 40 na arewan ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya a wata mai zuwa a birnin Sochi ba. Suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'Yan arewan dai sun ce Rasha na son su yi watsi da buƙatar tasu da suke neman shugaban ƙasar na Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga mulki. Suka ce kamata ya yi mai shiga tsakani ya zama adili mai gaskiya. A matsayin Rasha na babban kawar Siriya ba ta da su. Rasha ta shirya zaman tattaunawa a ranar 29 ga watan Janairu a birnin Sochi da ke gabar tekun Bashar Aswad. Gwamnatin Siriya ta ce za ta halarci taron. Ita ma ƙasar Turkiya, wadda ke goyon bayan 'yan arewan, ta ce za ta je wannan taro, amma ta ce bai kamata ba a gayyaci ƙungiyoyin Kurdawa. Yunkurin sasantawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shayi a Geneva, haɗe da wata tattaunawa daban na ƙasashen Rasha da Turkiya da Iran, ba su yi wani tasiri ba wajen kawo ƙarshen yaƙin basasar shekaru 6 na ƙasar Siriya.
Kasar Masar ta kashe 'yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari akan wani shingen sojoji da ke zirin Sana'a shekara ta 2013. Kisan da aka yi a jiya Talata an gudanar da su ne a gidajen Yarabi da ke arewacin birnin Alkahira, wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka yi a Masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi shida da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar 2015. Baki ɗaya mutanen 15 an kashe su ne ta hanyar rataya. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya umarci sojoji da su tashi tsaye domin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Biyo bayan mummunan harin da ya yi sanadiyar rayukan mutane sama da 300 da aka kai akan wani masallaci a yankin Sinai watan da ya gabata.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Canada ta ce za ta kori jakadan kasar Venezuela da ke kasarta a matakin mayar da martani makamancin wanda Venezuela ta yi wa jakadan Canada din. Ministan harkokin wajen kasar Canada Chrystia Freeland ita ce ta fitar da wata sanarwa a ranar Litinin tana bayyana cewa Wilma Omar wato Barriesto Fernandez, wanda shine shugaban ko kuma shugaban wanda shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya janye daga kasar karya kara dawowa Canada. Haka kuma Freeland ta sallami wani mataimakin jakadan Venezuela da ke kasar ta. Wannan fada da ya shafi harkan diplomasiya ya fara ne to ranar Asabar, lokacin da Venezuela ta ayyana jakadan Canada Craig Kowalik a matsayin mutumin da ba a so a ganshi a kasar. An kori Kowalik ne bayan da mutumin nan da ke wato shugabantar hukumar tsare-tsaren mulki na Venezuela, wato da ake kira Delcy Rodriguez, ya zarge shi da katsalanda a harkokin siyasar kasar da kuma yin wasu rubuce-rubucen batanci a kan Venezuela a dandalin Twitter.
Daga ƙarshe a jiya Talata ne tsohon shugaban kasar Peru wanda ke fama da rashin lafiya Alberto Fujimori ya nemi 'yan kasar da su yafe masa kwana biyu bayan da ya samu afuwa mai cike da takaddama daga shugaban kasar na yanzu Pedro Pablo. Cikin wani hoton bidiyon shafin Facebook da aka ɗauke shi daga kan gadon asibiti, Fujimori ya ce ina sanar da cewa akwai bambancin ra'ayoyi tsakanin 'yan kasa akan yadda na gudanar da mulkina. Amma gaskiyar magana ita ce ban kyautawa wasu 'yan kasa ta ba, kuma ina neman a yafe mini. Ranar Lahadi aka yi wa tsohon mai mulkin kama karya afuwa bisa dalilin rashin koshin lafiya yayin da yake zaman wakafin shekaru 25 da aka yanke masa kan laifin keta haƙƙin ɗan adam da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wato ƙyale ƙungiyoyin 'yan banga su rinƙa yi wa al'umma kisan ganganci. Fujimori mai shekaru 79 an ɗauke shi zuwa asibiti ne da yammacin ranar Asabar bayan da ya fama da hawan jini da kuma matsalar bugun zuciya. Likitansa Ajilandro ya musulta zargin cewa an shirya haka ne domin neman afuwa daga shugaban kasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla, wata ƙungiyar fafutukar zaman lafiya a jihar Kaduna ta Global Peace Foundation ta kira ga hukumomi su gabatar da duk masu tada rikici a cikin jihar a gaban shari'a saboda ya zama darasi ga 'yan baya. Wannan kiran da ƙungiyar ta yi ta biyo bayan wani sabon hari ne da aka kai a kudancin Kaduna. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kimanin kwanaki biyu da kai wani sabon hari a unguwar mai lafiyan da ke karamar hukumar jama'a a kudancin jihar Kaduna, wata ƙungiyar hankoron samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya ta ce idan dai ana son samar da zaman lafiya a kudancin Kaduna da kuma jihar Kaduna baki ɗaya, to ya zama wajibi a rinka tabbatar da an hukunta masu laifi a bainar jama'a don ya zama izina ga saura. Sheikh Halliru Abdullahi Maraya yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mai suna Global Peace Foundation a Turance.
Wato wannan matsaloli da ake samu na tsaro musamman a yankin kudancin Kaduna ba abu bane wanda yau ya fara, amma babban abun mamaki shine har yanzu ba mutum ɗaya wanda aka gabatar da shi a gaban kuliya akan cewa an same shi da laifin afkawa wasu al'umma da kuma an gano sun an taba cewa an kama wasu muzali rashin gabatar da su gaban kuliya saboda haka duk sanda mutane suka fahimci ba hukunci to kowa ko zai abin da yake dama sannan ayi kokari kuma a samowa da mutane ayyukan yi sannan kuma iyayen ƙasa a tabbatar kowane lungu na jahan nan yana da uba na ƙasa to amma babban matsalar shine yanzu akwai gibi wajen wannan shine zaka ga duk jahar Kaduna ba hakimi wannan ba karamin matsala bane yanzu kaman irin harin nan da akai da akwai hakimi shine zai fara zuwa domin zai kira dagacin sai bashi bayani zai je wa mutanen nan jawabi wanda zai kwantar musu da hankali daga cikin jawaban da iyayen ƙasa ke yi zaka ga sun ce kar a dauki mataki saboda haka muna fata hukuma za ta waye ta ƙara duba akan wannan abu
shi ma dai ta kwaran shekalar maraya a ita wannan kungiya da ke hankoran ganin an samar da zaman lafiya ta Global Peace Foundation Reverend Joseph John Hayabi ya ce akwai buƙatar shiga cikin al'umma dan a jawo hankalin su game da buƙatar zaman lafiya da juna
da farko abin da ya faru abin bantaka shine kuma abin da ya kamata duk wani mutum mai hankali ya alawadar da wannan halin kamata yanzu mun ci gaba maimakon kullum muna koma baya kada mu manta miyagun nan ma ba ma tuna cikin jama'a ma kullum bane amma akwai hanyoyi da dama da za a iya bincika domin a san su wane ne ma wadannan abu suke wannan abu shin menene damuwar su babban abin da ya kamata shugabannin jihar Kaduna za su yi shine a nemi hanyoyin da za su shiga cikin kowane al'umma a kara fadakar da mutane akan muhimmancin zamantakewa muhimmancin zaman lafiya ana amfani da kwesuwan addini da kuma kwesuwa ko kuma dandanawa da muke da shi na al'adu na mutanen da abin da ke shafa idan mun yi haka za mu iya cima nasara to an yi soja har yanzu akwai soja da police amma har a ce kawai mutane suna taruwa wani kawai fitar daga wani guri zai harbe su ba sojan ba police ya nuna ba maganan soja da police ma bane maganan mutane ne da mutane kamata ya magana da juna
dai babban mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya jaje tawo ƴan uwa da abokan arzikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan hali na kudancin jihar Kaduna ta da haskaka irin matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke dauka wajen tabbatar da ta tsarkake tsamin tsaro
gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da wannan abin da ya faru sannan kuma su waɗanda suka rasa rayukan su da iyalan su baki daya muna masa addu'a Allah ya hutashe su sannan a bangaren mu ta gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro za mu ci gaba da jajircewa za mu ci gaba da yin duk abin da za mu iya yi na ganin cewa mun kare rayukan al'ummominmu a baki daya muna kuma so mu sanar da ku da cewa ita wannan hukumar soja na musamman wadda suke aiki a nan kudancin jihar Kaduna komandan su baki daya ya ma rigiya ya tara ya nashi zuwa nan kudancin Kaduna a halin yanzu an saki tsaurara matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu
kafin wannan hari dai na jajibirin Kirsimetin dai an dan dauki lokaci ba ta da an kara jin wani hari a kudancin jihar Kaduna da ta saba gamuwa da tashashen hankula ba wanda wasu ke alakanta samun zaman lafiyan da aka danyi a kudancin jihar Kaduna da jibge jami'an sojin da aka yi a baya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lawal Ikara mako guda bayan wani rikicin da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a garin Ananku dake jihar Anambra mazauna yankin sun ce suna samun kwanciyar hankali kuma suna ci gaba da harkokin su ga wakilin mu a jihar Anambra Alfonso Okorogwe ya kawo mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum daya tilo a garin Anako dake karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance hakan Malam Adamu Datti wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shedawa muryar Amurka inda ya kara da cewa
ya wanda mutum da nan akai Oka kam akwai zaman lafiya mu da shiru ba matsala da ruwa idan kana nan ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaune lafiya daga mu har ƴan ƙasar mu nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa kai tsakanin diga shekaran diga da shekaran jiya yau gaba da ba wani ma abun nan zaman lafiya kuma ka tare da mutane amma harkokin mu muna gudarwa da shi yadda ya kai kamata ba ka kura mana ba mu ko ba ta kura da mu an kanin mu da ta so ci kuma ta yi ba wani matsala da mu da
akan wannan batun ne na tuntubi Alhaji Gidado Sidiki shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin Kudu maso gabashin Najeriya ga kuma abin da yake
wato abun da ya faru kamar yadda ka ji kamar mu muka ji cewa an hada rayu da shi tsakanin magaya tabaro ma akwai ko da akwai lokacin da shanu suna kan wani gona ana kama sako karin sam wanda gonan ne aka saka gaba daga Anambra state ko zan da shine yake producing the highest rice a Anambra state to shi wannan gonan shanu suna shiga wannan gonan sun kawo complaint cewa don Allah gawa shanu su daina shiga wannan gonan don an yi kokari yanda za a hana shanu lokacin da shanu gaskiya ya mutane ma shanu ba su gida shanu ba amma daga baya sai muka ji cewa an kashe shanu daga baya kuma sai muka ji mutum an ayar sabo gaskiya ba san yadda aka yabo ya faya ba ruwa tunda ba na bin
Sidiki ya kuma ce
a gaskiya amma sai mun nemi ti Allah muna bincike sanar da abun dole sai ayi bincike muna bincike turo mutanen da suke wannan gurin ko ga yadda zai dau ko za mu samu matsalan da suke wannan abu in Allah da kuma in mun sabe su samu mika hukuma
ko me rundunar ɗan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan danyen aikin abinda na tambaye shi commissioner rundunar ɗan sandan jihar Malam Garba Umar kenan
ana bincike akan maganan bias fa optics for now ana bincike ne akai a gane me ya faru me ke tsuma abin da ya jawo fada din da ya jawo wannan shine muke bincike akai
rikicin da yayi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuanya a yayin da yake gonar sa lamarin da yasa ƴan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Oka Najeriya
madalla a gaida Alfonso Okorigwe wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wanda ni Ladan Ibrahim Ayo zan gabatar hanna ƴan makonni kafin madugon shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun cece ku can da ya kunno kai ne sakamakon hana wata daliba ƴar asalin jihar Kwara shiga ɗakin saukar karatu zamewa cikakken lauya sakamakon kin cire karamin hijabinta kafin ta shiga cikin wannan ɗakin taro. Wannan batu ko har yanzu yana jeran giya tsakanin al'umma a cikin Najeriya. Yayin da wasu ke ganin ta daidai wasu ko cewa suke san bata kyauta ba domin ko ai ba ita kadai ce musulma ba kuma da yawa mata musulmai da su gabace ta sun bi wannan umarnin. Aka ce hatta ɗaya daga cikin dattijai na ƙasa wanda a tsohon lauya ne ya yi mata magana da ta hankura ta cire wannan hijabi nata domin na ƴan mintoci ƙalilan ne an yi an gama amma ta ce ko bakin bindiga bai sa ya sa ta cire wannan hijabi nata ba. Wannan ne ya sa mahukuntan makarantar musamman masu kula da wannan bikin saukar karatun suka hana ta shiga cikin wannan ɗakin taron kuma aka yi ba da ita ba. To akan wannan ne na tuntuɓi barista mai nasara Ibrahim Umar wani sanannen lauya wanda kuma ya taɓa zama ɗaya daga cikin shugaban ɗaliban wannan makaranta lokacin tana birnin Eko kuma na fara tambayarsa ne to barista da yake an hana wannan ɗaliba shiga cikin wannan wurin na bikin saukan karatu kenan yana nufin ita da wanda bai karatu ba sun zama ɗaya kenan koko me za ka ce game da wannan al'amari?
Ba zan ɗauka akan cewa tamkar ba ta yi karatun lauya ba ko kuma ba ta cancanta ta zama lauya a jamhuriyar Najeriya ba. Yanda abin yake shine idan mutum aka yi jarabawa ya yi nasara kuma aka tantance halayen shi aka yi yake daidai zance to akan shirya wani kundin littafi ne inda duk sunayen waɗanda za a kira ranar yake a nan a wani tabbata akwai sunanta a nan bayan nan kuma akwai certificate wanda yake shaida cancanta ilimi ɗin wanda yake na tabbata an riga an sa hannu duka da sunanta suna nan ajiye mika mata ne dai aka samu nan tangarda har aka sai ya kai gaba a mika mata ba kuma duka abin wato abu ne wanda yake rashin fahimta ne idan ya kawo wadannan abubuwa din domin shekara 27 ko 28 da ya wuce ni na zama shugaban wannan makaranta, dalibai na wannan makaranta. Lokacin makaranta ce kwaya daya a birnin Lagos, na zama shugabanta na farko daga arewacin Najeriya. To sai abun ya zama gwangwaragwam. Ni amfani da matsayi na sai na je na kwale kiran sallah, na ce to ya kamata mu samu wuri mu rika don ba a yin jam'i. Na dauki wani wuri wanda ba amfani da shi, na ce masallaci. Shi shugaban ya leko ya ce wane ne ne yake mana surutu ko kuma kwarmato, ko ne za mu yake shout. Ka gani abun da yasa kuma ni kuma sai ban dauki abun da abu, sai na je na ilmantar da shi. Da na ilmantar da shi sai ya fahimta, sai ya bada hakuri akan wannan, sai ne muri ya ba mu hada tabarmi da sauransu, muka ci gaba da yin ibada. Mu musulunci shi ba ya tsaya ne kawai da ibada ba ta tsakaninka da Allah, a tsarin rayuwa ne gaba ɗaya shi addinin musulunci. Duk wanda ya je zama musulmi to daukake rayuwar shi, wala Allah ya zai sanya kaya, ya zai ci abinci, ya zai je ban daki, ya zai yi bacci, ya zai yi tashiya, ya zai yi mu'amala da sauran yan uwan shi musulmai, ya zai yi mu'amala da waɗanda ma ba musulmai ba, ya zai yi mu'amala da wanda ma bai yarda da addini ba, ya zai yi mu'amala da wasu tanaje-tanaje da Allah ya yi waɗanda ya suke wala Allah ko ba su da rai ko ma suna da rai amma dai ba mutane ba ne, kamar irin su duwatsu da tsirai da koguna da yanayin dabbobi da sauransu. Duka wannan musulunci ya yi tanadi a kan shi. To saboda haka idan har akwai dama a kan yanda sashi na 38 na tsarin mulki da sashi na tsarin mulki wanda yake sashi na 17 sakin sashi na 3 ba a cikin baka, waɗanda suka yi tanadin dama ta wannan addini har da sashi na 15 sakin sashi na 2, to kaga wajibi ne gaba ɗaya har ya kai ga irin yaya za a sa kaya da sauransu. Ba ban tsammanin a wannan taro har aka yi aka gama babu wata ko kuma wani wanda ya zo wuyan shi yana sargaye da sarƙa wadda wato da abin da ake kira cross, wanda za a ce ai ya koma saboda ya sa cross. Ban tsammanin an samu haka ba. To amma duk da haka bai yi kai matsayin da za a zafafa shi ba na cewa ai an yi cin mutunci ko kuma musgunawa ga addinin musulunci. Dole a bada uzuri na cewa waɗanda suka yi waɗannan mai yiwuwa ba su da cikakken masaniya ko kuma fahimta yanda addinin namu yake na musulunci. Saboda haka mu ne muke da nauyi na mu kokarin ilmantar da abokan zaman mu cewa musulunci nan ko kuma addinin namu gaba ɗaya rayuwa ce ta mu.
To barista, akwai wani doka da ke gaban dokar ƙasa har da zai sa wannan ɗaliba ta yi hasaran wannan takardar shaidar zama lauya?
Duk wasu dokoki a Najeriya idan suka yi karo da tanajin da tsarin mulki ya yi ga dokokin ƙasa, to duk waɗannan dokokin za a aje su gefe guda ne. Domin sashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce shi tsarin mulkin shi ne yake sama da kowace doka a jamhuriyar Najeriya. Saboda haka duk wata doka wadda take ta yi karo da wannan tsarin mulki, sashi na ɗaya sakin sashi na uku ya ce wannan doka ba za ta yi amfani ba. Alal misali sashi na 33 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da tsari akan cewa akwai dama na kai rayuwarka. Sashi na 34 kuma ya ba da na dama na cewa akwai dama na a mutunta ka a matsayinka na ɗan adam. Kamar yadda sashi na 35 shi ma ya ba da dama ka yi tsarin irin rayuwa wanda kake so. Sashi na 38 tsarin mulkin kuma ya ce kana da dama da zaka dauki addinin da kake so da al'adun addinin nan da tunanin al'adun addinin nan ka yi amfani da su ka bi su.
To barista, idan na fahimce ka kana nufin ba wanda ya isa ya hana mata wannan takardar shaidar karatun kenan. To amma yanzu da yake an hana ta shiga, kana nufin za a bata wannan takardar ba tare da ta shiga cikin wannan taron ba?
Babu wani da zai iya hana ta zaman ta lauya ko kuma cikai a sakan mata waɗannan takardun nata. Babu wani, saboda tsarin mulkin yayi bayani, yayi tanadi a sashe na 45 cewa duk wanda aka yake an kauye mashi wani tanaji na wannan tsarin haƙƙi na ɗan adam da tsarin mulkin nan ya tabbaya, idan ya je kotu ta sama wato high court, to dole ne za a bashi wannan haƙƙin shi. Kuma iyayen yarinyar nan sun ce su riga sun garzaya a kotu suna neman haƙƙinta. Ina da cikakken tunanin cewa kotu za ta yi adalci, za a saka mata takardunta. Kuma wannan abu ne wanda yake na mai muhimmanci, domin duk lokacin da ya kai ga an danna haƙƙin wani, to akwai dama ta a nemi haƙƙin wannan mutum domin a yi shi. Sai shi ya sanya muke biyayya ga ƙasa daidai da sashi na 15 sukin sashi na 4 na tsarin mulki din nan. Babu wani dalili da za a iya hana ta wannan, saboda wannan bai shafi kwazo da hazaka da ta nuna a jarabawa da ta rubuta ta yi nasara a wannan karatu ba.
To ma barista, ɗaya daga cikin abin da wasu masu sharhi cikin ku har da lauyoyin uwanku ke cewa wai shi ne yadda ta karya wannan dokar makaranta zai ba wasu damar su ma gobe su yi haka, don haka akwai buƙatar a hukunta ta. Me za ka ce masu irin wannan tunanin?
Rayuwa gaba ɗaya wato tana tafiya ne mataki-mataki. abin da yake a duniyan nan ba haka yake ba a shekara miliyan da ya wuce ko shekara 50,000 da ya wuce. Duniya tana tafiye ne, tana canzawa ne daidai da yanda al'adu suke tahowa, daidai da yanda al'adine suke tahowa, daidai da yanda bukatun jama'a suke tahowa. Kuma shi yanzu ai mun ce demokradiya za mu daidai da sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya. Mun ce demokradiya ne. Idan mun ce demokradiya ne kuma sashe na 14 sakin sashe na 3 a cikin baka muka ce biyayyar mu ita ce ga kasa, to sai amfani da demokradiyyar nan meye mafi yawan jama'a suke bukata sai a yi musu. Wannan shine kashin bayan demokradiyya, wato biyayya ga abubuwan da mutane suke da bukata a kan shi. A duba ba laifi bane ba abinda ta yi, saboda me waɗannan dokoki ne na manhajar karatu ta wannan, wanda kuma an ciro su ne daga hukuma wannan karatun ilimin lauya na ƙasa, wato Council of Legal Education. To duk da haka, tun da akwai waɗannan hukumomi da suka fito da su, to duk da haka idan har akwai wani abu wanda yake ya zama katobara ne da tsarin yanci na ɗan adam wanda tsarin mulki ya bada, kamar yadda na bayani a baya, to abinda tsarin mulki ya tanada shine yake sama, kuma da shi za a yi aiki. Duk wani lauya wanda yake magana cewa ai ta kawo wani abu ne na gwangwaraban wanda zai iya kawo abin nan, to shi kan shi bai san menene law ba, kuma bai san doka ba, bai san tanade-tanaden da muke tafiyar da su ba. A koyaushe ana kokari ne a samu ci gaba ta yanda al'umma da birane da kuma kasashe suke ginuwa kenan, ta yanda kuma za mu ci gaba kenan, ta yanda kuma har za mu samu a tabbatar da cewa akwai adalci, domin duk doka din da ita kanta shugabancin da ake yi ana yi ne domin al'umma, ana yi ne domin jama'a. To saboda haka a yi la'akari a koyaushe da bukatun jama'a. Idan kuma bukatun jama'a din nan sun yi karo da shi tsarin mulki, to tunda mun riga mun amince da kanmu a matsayin tsarin mulki, kuma ƙasar kamar yadda nake sashi na 10 na tsarin mulki ya ce babu addini na ƙasa, to shikenan sai mu yi amfani mu ma kanmu da mai tanadin tsarin mulki ya ce wanda yake sama da namu al'adu, mu ma mu bi shi. Wannan shine abin da zan ce akan duk wasu masu korafe-korafe. A bari kotu, tunda an kai magana kotu, da yanke hukunci akan wannan, da tabbatar da gaskiya wala ala ga ita wannan yarinya ko kuma ga hukumar makaranta lauyoyi ta Najeriya.
Masu aure, yau nan kuma shirin zai diga aya a madadin barista mai nasara Ibrahim Umar da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a wannan karo a takaice.
To a takaice, ji talata ne al'ummar kasar Liberia suka kada kuri'a zaben raba gardama ta zaben sabon shugaban kasar da ke a yammacin Afirka. Fitaccen tsohon dan wasan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne ke fafata a zaben domin maye gurbin shugaban kasa Ellen Johnson Sirleaf, wadda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu, wa'adin da kundin tsarin mulkin Liberia ya bata dama. Ƙungiyoyi 40 na 'yan awaren ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya wata mai zuwa a birnin Sochi ba, suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'Yan awaren dai sun ce Rasha na son yin watsi da buƙatarsu ta neman shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki. Kasar Masar ta kashe 'yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari a kan wani shingen sojoji da ke zirin Sana'a a shekarar 2013. Kisan da aka yi ran jiya Talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu da ke a arewacin birnin Alkahira, wanda kuma shi ne kisan mutane mafi yawa da aka taɓa yi a Masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi 6 da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar 2015. Gwamnatin kasar Canada ta ce za ta kori jakadan kasar Venezuela da ke kasar ta a matakin mayar da martani makamancin wanda Venezuelan ta yi wa jakadan Canada din. A jiya Talata ne tsohon shugaban kasar Peru wanda ke fama da rashin lafiya Alberto Fujimori ya nemi 'yan kasar da su yafe masa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci, sai an jima da hantsi za ku ji mu dauki da wasu shirye-shirye namu. Kafin mu yi sallama, muna taya barista Ishaq Uba Al-Hassan da amaryarsa Nana Fatima Amanallah murnan aurensu, daurin aurensu da za a yi a ranar Asabar da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Umar Ibn Khattab da ke birnin Kano Dabo. Allah ya sa a yi taro lafiya kuma ya ba da zaman lafiya. a madadin wato daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfi Hashim Gumal da injiniyan mu Mr. David da wanda kuma ya shirya ba da umurni Malam Sidi Baba Yakubu mai kirki sallama sai anjima.